Sashen Hausa ne na muryar Amurka yake magana akan mitoci 1622 da kuma mita 25. Sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ma sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya jin mu a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM dake birnin Yamai. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da radio a amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Dalal da kuma Niya FM. Za kuma iya sauraron mu kai tsaye a fadin duniya ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Jama'a barkanmu da warhaka Usman Ahmad Kabara ne tare da Ibrahim Ka'almasi Garba daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC a cikin shirin mu na la'asariyar yau 12 ga watan Nuwamba shekarar 2016 da farko ga kanin labaran duniya.
To wani da ake kyautata zaton dan kunar bakin waken Taliban ne ya tarwatsa kansa a sansanin sojan sama na Bagram a Afghanistan. Zanga-zangar da ake kan zaben Donald Trump a matsayin shugaban Amurka ta rikide zuwa tashin hankali a sassan Amurka. Sannan mai baiwa Majalisar Dinkin Duniya shawara kan batun kisan kiyashi. Ya ce sabuwar kasar Sudan ta Kudu wadda ke fama da yakin basasa tun daga shekara ta 2013 na fuskantar yuwar afkawa cikin mummunan yakin kabilanci.
Tola shi kyauta yau jaridin Najeriya wasu daga cikin su sun rawaito cewa Boko Haram fa sai da aka ba su dala Amurka miliyan 25 da kuma sakin wasu komandojin su sannan suka saki matan nan guda 21 daga cikin matan Chibok sama da 200.
Ba alamun gaskiya cewa an su komandodin su daga ba gaskiya bace.
Malam Ibrahim Muhammad da Matu malami ne a Jami'ar Jihar Yobe dake arewa maso gabashin Najeriya.
Bisa hasashe tunda an sako musu komandodi kwararru kuma komandodin nan sakin su kawai akai aka danka su a hannun masu su ba dawowa suka cikin da. Bisa hasashe tunda an sako musu komandodi kwararru kuma komandodin nan sakin su kawai akai aka danka su a hannun masu su ba dawowa suka cikin jama'a sun tuba ba ai dole an san da
hare-hare zai karu. To abuwa da tuntuban computer a jihar Lagos kuma an yi taron baje kolin kayan amfanin gona a matsayin wata hanyar da za a rungumi noma a Najeriya.
Saboda mu fito da su abubuwa da muka da shi kaman su abinci da muna da shi a kan kasar Najeriya da abubuwa da muka yi da zai sa mutane su dinga zuwa cewa to Najeriya kasa mai kyau ne Najeriya sun yi wannan sun yi na can.
To shin da gaske ne da ake yada cewa mai fallasar nan na maganar tushen kudi a kasafin kudin Najeriya wato Abdulmumin Jibrin ya arce zuwa London?
Zan koma Najeriya. In ana neman in ƙara bayani akan petition da na ba su biya PC dan kuma DSS zan koma Najeriya. Kun kuma dan koma wani zargi a kaina. Yake da har yanzu babu wani zargi babu wani dan majalisa da ya fito ya ce ga laifin da nayi. Amma in a yanzu sun fito sun ce ga wani laifin da nayi zan koma Najeriya ansa. Ba ni da wani matsala da wannan.
To duk waɗannan abubuwa za ku ji a cikin shirin namu na wannan lokaci a nan sashen Hausa na murya Amurka. Sannan kuma shirin amsoshin tambayoyinku shi ma yana tafe. Amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran mai karantawa Ibrahim Ka'almasi Garba. Wani da ake kyautata zaton dan kunar bakin waken Taliban ne ya tarwatsa kansa a sansanin sojan sama na Bagram dake Afghanistan da sojojin Amurka ke amfani da shi ya kashe mutane akalla 4 tare da raunata wasu akalla 14. Majojin kafafan labaran Afghanistan sun ce harin ya auku ne a wajen ɗakin cin abinci na sansanin sojan. Maharin ya yi shigar lebura ne sansanin na soja na arewacin birnin Kabul ne. Na yi Allah wadai da harin kunar bakin waken da aka kai a Bagram, kuma ina mai yin jaje ga iyalai da abokan waɗanda abin ya rutsa da su. A cewar babban jagoran Afghanistan Abdallah Abdallah ta kafar Twitter ta ofishinsa. Zabihullah Muhajid, mai magana da yawun kungiyar Taliban, ya yi ikirarin cewa kungiyarsa ce ta kai harin, da cewa maharinsu ya saji da ma'aikatan sansanin sojan 'yan watanni kafin ya kai harin. Ya ƙara da cewa jami'an sojan Amurka sun sha'afa da aikin horar da soja na darasin safi lokacin da aka rutsa da su. Mai magana da yawun Taliban ɗin ya ce sojojin Amurka sama da 20 ne aka kashe a harin. Sannan kuma wasu da dama sun ji raunuka ciki har da wasu sojojin Afghanistan. To amma an san Taliban da ruruta yawan adadin waɗanda ta kashe a hare-hare irin wannan. Wannan tashin hankalin ya auku ne bayan wato harin bom da bindigogi da aka kai da daren ranar Alhamis a wani karamin ofishin jakadun Jamus da ke birnin Mahaz Sharif na arewacin Afghanistan. Harin ya yi sanadin mutuwar mutane shida da kuma raunata wasu 130 akasari farar hula. Zanga-zangar da ake yi kan zaben Donald Trump a matsayin shugaban Amurka ta rikide zuwa tashin hankali a birnin Portland da ke yankin gabar tekun Pacific, wanda ke jihar Oregon da safiyar yau Asabar, yayin da ake fargabar cewa shugabanci irin na Donald Trump na iya dakile yancin jama'a da kuma kaiwa ga kama-kaman jama'ar. Masu shirya zanga-zangar sun ce za su shirya ƙarin gangami a cikin kwanaki masu zuwa a birane masu yawa a faɗin Amurkar. Ɗaruruwan masu zanga-zanga sun yi maci ranar Juma'a a titunan Portland, suka yi ta haddasa cikas ga motoci da kuma shafe-shafen fenti na nuna bijirewa. ‘Yan sandan Portland sun yi amfani da barkonun tsohuwa da gurnetin tsoratarwa kan masu zanga-zangar. Bayan da suka yi ta jefa musu wuta, hukumomi sun ce an shiga wasosu da cin zarafin mutane a yayin zanga-zangar, wadda masu shirya ta suka ce ta lumana ce tun da farko a ranar. Da safiyar yau Asabar ma an harbi ɗaya daga cikin masu zanga-zangar a ƙafa, a cewar shaidun gani da ido nan take dai ba a san wanda aka harba ɗin ba, ba a kuma sami cikakken bayani kan wanda aka harba ɗin ba, wanda tuni ma aka sake shi. A birnin Los Angeles ma, ‘yan sanda sun ce sun damƙe wasu mutane 185 da ke yunƙurin katse hanyar da ta fi hada-hadar ababen hawa a birnin. A birnin New York kuwa, ɗaruruwan masu zanga-zanga sun taru a dandalin Washington Park don gudanar da abin da suka kira gangamin ƙauna da daren ranar Juma'a, sannan suka doshi dandalin Manhattan Union Square, wanda nan ne aka saba zuwa don yin gangamin siyasa, wanda ke da tazarar kilomita guda. Suna riƙe da kwalaye masu ɗauke da saƙonnin da ke cewa ƙauna za ta yi galaba kan ƙiyayya, suna kuma cewa wannan fa ba shugabana ba ne, yayin da suke macin. To, karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Mai baiwa Majalisar Ɗinkin Duniya shawara kan batun kisan kiyashi ya ce sabuwar ƙasar Sudan ta Kudu, wadda ke fama da yaƙin basasa tun daga shekarar 2013, na fuskantar yiwuwar afkawa cikin mummunan yaƙin ƙabilanci wanda ka iya kaiwa ga kisan kiyashi. Adamu Diyan ya yi wannan bayanin ne ga manema labarai a Juba, babban birnin ƙasar ta Sudan ta Kudu, bayan ziyarar kwanaki 5 da ya kai ƙasar, wadda aka kafa a shekara ta 2011, amma kuma tun sannan ke fama da rigingimun cikin gida akasari, wato a akasarin lokutan. Yaƙin basasa ya laƙume dubban rayuka, sannan ya tilasta miliyoyin mutane gudu zuwa maƙwabtan ƙasashe. Ministan yaɗa labaran ƙasar Michael McCoy bai yarda da bayanin na Diyan ba, yana mai cewa hasashen na jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya abin takaici ne. A nan Sudan ta Kudu, abinda ke faruwa bai da wata nasaba da kisan kiyashi, a cewar Makoyi.
To, labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke birnin Washington DC. To, yau wasu jaridun Najeriya da suka fito sun buga cewa ‘yan Boko Haram fa sai da aka ba su dala Amurka miliyan 25 da wasu kwamandojinsu kuma da aka saki, sannan suka saki ‘yan matan nan guda 21 daga cikin ‘yan matan Chibok sama da 200. Wakilin Hassan Maina Kaina ya bi diddiƙin lamarin.
In za a iya tunawa, jaridar Sunday Telegraph da ake bugawa a birnin London a cikin watan Afrilun wannan shekara ta ruwaito cewar mayakan Boko Haram sun nemi gwamnatin Najeriya ta sako mayakansu da ke tsare a hannun jami'an tsaro, kana a biya diyyar dala miliyan 50 kafin su kuma su sako 'yan matan Chibok. Daga baya-bayan nan, Boko Haram ta sako 'yan matan Chibok 21 bayan da gwamnatin Najeriya ta ce ta cimma yarjejeniya da mayakan, amma ba ta bayyana irin dalla-dallan yarjejeniyar da ta cimma ba. Kwatsam sai ga jaridun Najeriya a yau sun bayyana cewar wasu majiyoyin soji sun ce lallai gwamnatin Najeriya Najeriya ta baiwa ƴan Boko Haram din dala miliyan 25 kana an suko su daga cikin komandojin su dake tsare. Abinda aka ce shi ya kara karfafa gwiwar ƴan Boko Haram din suke ci gaba da zafafa har-haren su. Na neme martanin fadar shugaban Najeriya kan wannan batu, amma kakakin shugaban ya ce za mu yi magana nan gaba. Kama zuwa da wannan rahoto kuma ban ji daga gare shi ba. Shi ma kakakin sojojin Najeriya General Rabi Abubakar ya faɗa yanana ta cewar babu batun sako komandojin Boko Haram a cikin wannan yarjejeniya.
Ba alamun gaskiya cewa an su komandodin su daga ba gaskiya bace.
Malam Ibrahim Muhammad Damatu malami ne a jami'ar jihar Yobe dake arewa maso gabashin Najeriya.
Bisa hasashe tunda an sako musu komandodi kwararru kuma komandodin nan sakin su kawai akai aka danka su a hannun masu su ba dawowa suka cikin jama'a sun tuba ba. Ai dole an san dama hare-hare zai karu, kuma ma akwai jita-jitar ila akwai wata yarjejeniyar ma a ƙasa za a sake yi. Ko dai kiran mu ga gwamnati a sa yaki a gaba tunda su ma yaki suka sa a gaba. Muna addu'a muna goyon bayan gwamnati waɗanda suka mana kisan wulaƙanci. Allah ya bamu taimako a kansu, Najeriya ta samu zama lafiya. Amma ni ina fatan maganar yarjejeniyar nan da ake yi in dai sako komandojin Boko Haram mayaka masu kashe mutane, masu yanka mutane, masu shan jini, za a sako a bar su su dawo cikin al'umma su ci gaba da aiki. To duk wanda suka sako fa ba a ci riba ba, barna aka yi kuma an goyi bayan masifa ta ci gaba da ruruwa ne.
Ita ma kungiyar Bring Back Our Girls dake fafutukar su ko ƴan matan Chibok ta yi watsi da wannan batu, kamar yadda ɗaya daga cikin jagororinta Dr. Emman Shehu ke cewa.
Ku ne ƴan jarida sai ku ga inda aka ina aka bada kuɗi. A Najeriya aka bada kuɗi ko a Switzerland aka bada kuɗi? Waye karbi kuɗin a hannun Boko Haram? Cikin wani account ɗin Boko Haram aka bada kuɗin? Kuma komandojin da aka sake me sunayen su? A ina aka sake su? Ita gwamnati ta ce ba inda Boko Haram ke da sansani. To in Boko Haram ba ta da sansani, ina mutanen nan ke fitowa?
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To shin wannan magana ta maganar noma da ake ta fama a Najeriya. A Lagos sun yi bukin baje kolin kayan amfanin gona. Me ake sa ran cima da wannan taro? Ga Babangida Jibrin daga Lagos.
Gwamnan jihar Lagos Akinwumi Ambode ya bayyana cewa kimanin naira biliyan 3 ne al'umma ke kashewa a birnin Lagos domin sayan abinci da za su ci a duk rana. Al'amarin da kuma ya ce ya maida harkar gona a matsayin hanya ɗaya tilo na samun kuɗaɗen shiga da kuma fita daga talauci. Gwamnan jihar Kebbi Sanata Abubakar Bagudu da ya jagoranci tawagar jihar Kebbi a wajen wannan baje koli ya bayyana mahimmancin harkar gona kuma yarjejeniyar da jihar ta cimma da jihar Lagos ta fuskar noma.
Wannan biki ne na maida hankali ga yadda za mu tabbatar da mun samu wadatuwar abinci kuma abinci mai ba da lahiya, da kuma sanin cewa jihar Kebbi da jihar Lagos suna da yarjejeniya wadda dama makasudinta shine bunƙasa samar da abinci duka wurare da kuma samun cin amfanin sarrafa abinci ga 'yan kasuwanmu na Lagos da 'yan kasuwar jihar Kebbi.
To koya mahalarta wannan taron baje kolin na harkar gona suka ga shirin gwamnatin tarayya da kuma na jihohi na bunƙasa harkar noma. Gade Miss Victoria Akunyumi.
They had to exhibit fresh farm produce like palm oil, cucumber, tomatoes, plantains and others.
Tace mun baje kolin kayayyakin abinci irin su tumatur da manja da dai sauransu, kuma ina ganin ya kamata 'yan Najeriya su rungumi harkar noma a matsayin hanya mafita da kuma samarwa kasar kuɗaɗen shiga.
And they should continue to farm because this is very very good.
Shi ma a bangaren sa Mr. Hassan Alabi cewa yayi.
Saboda mu fito da su abubuwa da muka da shi kaman su abinci da muna da shi a kan ƙasar Najeriya da su abubuwa da muka yayi da zai sa mutane su dinga zo su ce wato Najeriya ƙasa mai kyau ne, Najeriya sun yayi wannan sun yayi na can. Shine amfanin wannan exhibition.
To ko wani fata gwamnatocin Najeriya ke da shi ta fuskar noma? Ga dai gwamnan jihar Kebbi Sanata Abubakar Bagudu.
Albishir shine muna nan muna ci gaba da nemo hanyoyi na ƙara samun bunƙasa arziki, sannan kuma wannan tsari da matsaya da kahuwa da shugaban ƙasar mu Muhammadu Buhari ya ɗauka, mu ko yanzu mun ga amfaninta don yaranmu da yawa waɗanda ba su saba da su noma ba yanzu sun yi noma kuma sun samu arziki. Manomanmu da suka saba saboda wadatuwar iri, wadatuwar taki, wadatuwar kuɗi da ake rantawa, ya sa abinda suke samu daga gonakinsu ya ƙaru. Don haka biznillahi ta'ala manomanmu za ta tashi daga manoman gado, daga manoma masu arziki.
Babangiji Prim, murya Amurka daga Lagos.
To da gaske ne da ake cewa mai fallasar nan na maganar tushe a kasafin kuɗin Najeriya wato Abdulmunis Burun Kofa ya arce zuwa birnin London. To na tuntube shi yau din nan kai tsaye ta waya don jin gaskiyar lamarin.
To kai maka san wannan sharri ne kawai na mutanen da suke suka san cewa na kai karar su wajen hukumar EFCC da DSS na shigar da kara kan shi kakakin majalisa da wasu kuma shugabannin majalisa. Karramawa ne da aka yi min na namban girma da aka bani a nan London. Wani jarida ne suka bani namban girma kuma na zo nan na karba. Maganar da na yi shi ne har yanzu hukuma ba ta kira su ba a yi bincike a kan wannan barazanar da suke muku kuma da a kama su a san matakin da za a ɗauka a kansu ba a yi wani abu ba. Shi ya sa na ce ni ba zan iya koma Najeriya ba sai an ɗau mataki a kansu. Da yake dai na rubuta na tura wa hukumar tsaro kuma na lauyoyina sun rubuta cewa ana barazana za a kashe ni. To kaga ina mutum zai zauna ya ci gaba da wannan yakin da cin hanci da rashawa an mutanen da suka samu dama suka yi abin da suke so su yi.
Misali in aka ce ana gayyatar ka ka zo tunda ana sa ran kila wata na ce ku taho ko a zo a zauna a saurara, ka shirya zuwa?
Eh to ai maganar da nake nan amma maganar da nayi wajen karban awadin nayi magana cewa zan koma Najeriya in ana neman in ƙara bayani a kan petition da na ba su EFCC da kuma DSS zan koma Najeriya. In kuma an ɗauko ma wani zargi a kaina, yake da har yanzu babu wani zargi, babu wani ɗan majalisa da ya fito ya ce ga laifin da na yi. Amma in a yanzu sun fito sun ce ga wani laifin da na yi zan koma Najeriya a ansa, ba ni da wani matsala da wannan. Amma maganar da nake yi a daina mun barazana kuma a daina iyali na barazana cewa za a kashe su. Amma in ban da haka ba ni da wani matsala, abin da nake yi a Najeriya na yaƙi da cin hanci da rashawa a majalisar wakilai na ci gaba da yin wannan a nan London. Mun yi ƙoƙarinmu a Najeriya, yanzu muna nan muna yi a London. Shugaban kasashe da yawa na Turai, Allah da za mu samu dama za mu gana da su a kan wannan abu. Akwai lakcoci da aka jera min ba ɗaya ba biyu ba biyu ba uku ba da zan ba da lakciya a kan harkar cin hanci da rashawa a majalisar wakilai da sauransu. To waɗannan abubuwan muna nan muna yi kuma muna magana da 'yan Najeriya da suke zama a nan Turai, Amurka man Allah da zan shiga Amurka, mu ci gaba da wannan campaign ɗin don a tabbatar da cewa gwamnati ta yi bincike a kan wannan zargin, ya kamata a ce an kai su kurkuku.
Bayan na tattauna da Abdulmunin Jibrin na iya ƙoƙari na in ga ko zan samu ɗaya daga cikin 'yan tawagar waɗanda shi Abdulmunin Jibrin yake zargi, amma hakan ya faskara da sannu zan ci gaba da laluba har sai ran da na same su. To ana fa tare da sashin Hausa ne na murya Amurka a Washington da ke gundumar Columbia, ga shirinmu na gaba.
Masu sauraronmu assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na biyu na ansar tambayar ɗumbun masu sauraronmu da ke son sanin tarihin tsohuwar ma'aikaciyar sashin Hausa na muryar Amurka Hajiya Halima Jimrau wadda ta yi ritaya kwanan nan. Za kuma a ji ansar su Haruna Muhammad Katsina da Sa'idu Abdullahi da Maturu masu son jin ɗan takaitaccen tarihin gidauniyar Mo Ibrahim. To bari mu fara da kashi na biyu na ansar tambayar ɗumbun masu sauraronmu kan tarihin Hajiya Halima Jimrau wadda ta yi ritaya daga muryar Amurka kwanan nan. Yau za mu ɗora daga inda Hajiya Halima ke bayanin yadda ta fara sha'awar aikin jarida, sanadiyar sauraron wasu ma'aikatan sashen Hausar muryar Amurka har ta fara zuwa gidan jaridar amfani tun ma kafin a kafa sashen rediyo, inda ta fara koyon aikin jarida da kuma haɗuwarta da Shehu Ƙaura bayan buɗe sashen rediyo a amfanin. Lokacin da Shehu Ƙaura ya yi alƙawarin daɗa koya mata da cewa
ya ce mini kewa ki za ki yi kyau da aikin jarida, na ce mishi ko, ya ce ki zo zan koya miki aikin jarida. Na ce to, tunda a lokacin rediyo amfani yana zuwa yana musu ɗan shirye-shirye haka shi. Ko da yake a kahin nan dama ina zuwa amfani ina rubuce-rubuce, na fara zuwa na je na gagare ma na ce mishi ina so in koyi aikin jarida. Ya ce mini in zo, da na zo kawai sai ya hada ni da wani Abdullahi Ibo. To a wajen Ibon nan shi ya koya mini aikin jarida da shi Greman da kanshi kadan-kadan da ina na fara wasa kawai sai hannu ya miƙe. To sannan da suka bude radio ne shi Shehu Kaura shikenan sai na fara bin shi yana nuna min haka ake ana nan har to ma radio amfani ina ga lokacin shine kamar affiliate radio da suke hulɗa da murya Amurka. To shikenan daga nan ne da ana neman ma'aikaci daga a Niger. Ina ga wannan ne karan harko ma ni ce ɗan Niger ta harko da murya Amurka suka fara ɗauka. Shikenan aka aika takardu. Allah ya yi dai ni ce ina ga mu uku ne dai da muka je wajen jarabawar dai sai Allah da taimakon Allah ni aka zaba. A sakaice dai kaji yadda aka yi.
To Hajiya, me zaki ce dangane da abin da yafi faranta miki rai da kuma abin da yafi bakanta miki rai har lokacin da kike kabar aikin?
To Malam Ibrahim ka almasi, kamar yadda ka sani aikin jarida aiki ne mai ban sha'awa sosai, aiki ne mai daɗi kuma mai wuya. A cikin shekaru 20 da na ina aiki a VOA ko in ce sashen Hausa na murya Amurka, hakika akwai abubuwa da yawa amma waɗanda zan iya cewa nake jin daɗi, kaga kamar shirye-shiryen da na yi shekara 19 ina shirin noma tushen arziki. Akwai kuma shirin a bari ya huce wanda Ibrahim ne dai matukin mota, ni karan mota ce ta Ibrahim. Yawa da kuma sabon shirin yau da gobe wanda kusan shekara 2 kenan da aka fara shi. Shirin noma gudunmawar da na
bayan ce da wasu. Akwai kuma shirin Americana wato
ba ƙura ba
kuma na amsoshin
tambayoyi na ɗan taba.
Yawa,
to duk a cikin waɗannan shirye-shirye akwai gudunmawar da mutum kai baka ma san kana bayarwa ba.
Haka.
Sai kamar ka je gida hutu ko ka je wata ƙasa kawai sai wane ya ce ai ran nan ina sauraron wani shiri kin ce kaza daga hakan nan rayuwata ta canza. Ko kuma shirin a bari ya huce zaka ga miji da mata za su ce ran nan sun yi hwada sun bata amma da suka ji wani labari suka bushe da dariya shikenan sai suka. To irin waɗannan gudunmawa kai da baka ma san kana yi ba, ashe mai saurare yana ƙaruwa da abin da kake yi.
Lashaka.
Yawa, kuma zaka ga wani abin jin daɗi, zaka ga mutumin karkara yana can karkara, mutum baka san yana sauraron ka ba. Sai kun haɗu ka ji yana magana siyasa Amurka, ka ji yana ambaton sunayen manya-manyan mutane shugabanni a duniya. In ka tambaye shi a ina ka ji zai ce a rediyo ku na ji kun ce kaza. To kaga ilimi akwai wanda ake koyo a makaranta, akwai kuma aikin nan na rediyo yana taimakawa mutane, yana ilimantarwa sosai.
Bashakka.
Yawa, to irin waɗannan abubuwa zaka ga gaskiya dai suna cikin abubuwan da na ji daɗin su. Kuma akwai mutane a ko'ina Najeriya da su Ghana su Kamaru su Chad, akwai mutanen da da ban san su ba amma da na fara wannan aiki ne Allah ya hada mu yanzu mun zama kamar ƴan uwa da su. In ba na ce musu ta aiki rediyon nan muka gamu ba, akwai waɗanda in sun gamu za su aza su ce kawai ƴan uwa ne. To kaga irin waɗannan abubuwa suna cikin abubuwan da nake jin da na ji daɗin har yanzu ma ina jin daɗin yau. To ka ce kuma mai ɓata min rai ko?
Ƙwarai ko, in an yi dama sai a yi hagu. In an yi hagu a yi.
A rayuwa mutum baka ca babu abin da ke ɓata min rai. Akwai abubuwa.
Haka.
Na harin harko babban abin da ya ɓata min rai wata shekara. Za ka ga yadda Allah ya ɗauko mu ne gaba ɗaya cikin hikimar shi. Shi ya san dalilin da ya kawo mu gaba ɗaya ya haɗa mu a wannan murya Amurka mu yi aiki. Amma ajizanci irin namu na 'yan Adam zaka ga ba a shiri.
Haka.
Ba a shiri, zaka ga wane da wanta ba a shiri, wane da wane ana gaba, kai da wani irin wannan abin saboda ni yadda Allah ya yi ni, ni mutum ce mai son zaman lahiya.
Haka.
Ina son zaman lahiya duk inda nake a yi hira, a yi raha, a yi dariya. Kuma idan Allah ya haɗa mutane akwai dalili.
Haka.
Ba wai da waɗannan idanun namu ba, idanunmu na zuciya da za mu buɗe mu gani, za mu san dalilin da Allah ya haɗa mu waje guda.
Sosai.
To akwai wata shekara da an yi wani irin zama a murya a sashen Hausa na murya Amurka wanda yana cikin abubuwan da suka bakanta min rai. Amma alhamdulillah yanzu abubuwa sun gyaru ma za a ce.
Iko Allah.
Abubuwa sun gyaru. Sannan idan kuma muka koma kan masu saurari, duk wani bayani da kai akwai wanda shi ba hago fahimta zai gashi kai bayani karara ga abin da kace amma ba hago fahimtar nan akai mutun zai tsaya shikenan sai ka ji wasu maganganu wanda ba su da kai ba su da ga su nan dai akan kai ga yadda ka hadi kai labari ko kai shiri ga manhawarka amma sai a canza
haka
yawa idan muka ci gaba kuma Malam Ibrahim wani abin da ya bata min rai shine a zamanin tazarcin da shugaba Tanja Muhammad ya soyi saboda ƴan jarida da yawa gidajen radio da yawa sun tashi sun yaki wannan saboda an ce ga abin da kundin tsarin mulki ya ce wa'adi biyu neman a canza kundin tsarin mulki a nemi tazarci to saboda wannan irin yadda dai mun ba talakawa dama sun yi maganganu akwai daga jamhuriyar Niger waɗanda suka tada mutane aka baza su duk inda muke da masu saurari aka je aka ce Halima ta yi ridda to haggobe akwai waɗanda suna cewa ni ba musulma bace
saboda wancan al'amarin
an tura akwai waɗanda tsakar dare ina bacci wani masu wasu har da kuka suke kira na su ce an ce kin yi ridda kin bar musu nace injiwa eh gashi nan mutane ne daga Niger sun zo suna ta cewa a bar sauraron abin da Halima take faɗa ta yi ridda to kaga irin waɗannan abubuwa wannan babban abu ne wanda a gani yana cikin abubuwa yawa saboda akwai baki ma da ke zuwa sashen Hausa na muryar Amurka in sun ga na yi sallah su ce a'a ke musulma ce in ce eh ni musulma ce a mu mun ji an ce ke ba musulma ba ce kin yi ridda sai in ce a'a zamanin tazarci ne in ce to yanzu ai kun zo kun gane wa idonku
haka
to kaga wannan abin yana cikin shi ma abin da ya bata min rai sai kuma akwai kaga manyan gidajen radio akwai BBC akwai Deutsche Welle akwai RFE amma duk wani labari da aka faɗa Malam Ibrahim mara kyau akan ƙasar jamhuriyar Niger ko kan jami'an gwamnatin Niger ko sai a ce Halima Jimarauci
ko da baki ka bada labarin
ko BBC akai za a ce Halima Jimarau ko ina akai za a ce Halima Jimarau zaka kuma tun da galibi manyan jami'an yawanci mun yi karatu tare yanzu su ne suke mulki ko kuma abokan yannanmu ne sun yi karatu tare zaka ga ko a je a samu wana ko akwai ma masu kira na kai tsaye Halima ya kike haka mun ji an ce kaza 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 nace ni in ce a ku je dai ku bincika
sai kuma ansar tambayar su Haruna Muhammad Katsina da Sa'idu Abdullahi da Maturu masu son jin dan takaitaccen tarihin gidauniyar Mo Ibrahim to idan masu tambayar na saurare ga abin da ya saukaka wani hamshakin attajiri dan asalin kasar Sudan wanda ke da zama a Burtaniya mai kamfanonin sadarwa mai suna Muhammad Ibrahim wanda ake walakabi da Mo Ibrahim wadda kalmar Mo ke nufin Muhammad a takeice shine ya kafa gidauniyar ta Mo Ibrahim a shekara ta 2006 kuma shike samar da kudaden tafi da gidauniyar manufar gidauniyar ita ce ingiza sauye-sauye masu fa'ida a nahiyar Afirka ta wajen shugabanci na gari wanda don haka nema gidauniyar ta kirkiro lambar yabo mai tafa da makudan kudade ga shugaban kasa mafi fice a Afirka. A shekara ta 2007 Mo Ibrahim ya kirkiro kyautar yabo ta Mo Ibrahim wanda akan baiwa shugaban da ya fi gaskiya da kuma aiki ga 'yan kasarsa dala miliyan 5 tashi guda sannan a rika bashi dala 200,000 kowace shekara duk tsawon rayuwarsa. Wajen tantance wanda ya ci kyautar akan yi la'akari ne da batun samar da matakan tsaro da ingantaccen tsarin kiwon lafiya da ilimi da bunƙasar tattalin arziki da kuma miƙa mulki a demokaradiyyance ga wanda ya ci zaɓe. Sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin kashi na uku na ansar tambaya kan tarihin Hajjia Halima Jimarau. Yanzu a madadin Hajjia Halima Jimarau da ke ansa mana tambaya kan tarihinta da wanda ya haɗa mana sautin da injiniyanmu. Ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya.
To dan sammana takaitattun labarai Ibrahim.
To a takaice wani da ake kyautata zaton dan kunar bakin waken taliban ne ya tarwatsa kansa a sansanin sojan sama na Bagram da ke Afghanistan na da sojojin Amurka ke gudanar da shi ya kashe mutane akalla 4 tare da raunata wasu kuma akalla 14.
To a madadin shi Ibrahim da ya karanto mana waɗannan labaran sai kuma wanda ya bada umarnin shirin wato Chibahiro Dedone da injiniyanmu ma na yau ni Usman Ahmad Kabara daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a Washington DC ke cewa sai an jima da daddare za mu sake haɗuwa in Allah ya yarda.